haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da hantsi. Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Yau Alhamis 14 ga watan Fabrairun shekarar 2020. A yau ne ranar duniya, ranar radio ta duniya, ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe don duba rawar da radio ke takawa wajen inganta rayuwar al'umma. To za ku ji irin tasirin da radio take takawa a rayuwar al'umma. Kamar kowace ranar Alhamis za a saurari shirin na kasa ba kasawa ba. Muna kuma tafi da shirin sharhin jaridun Ghana, sai kuma wasu daga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka kira kuka bar mana akan na'ura. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan hantsin. Yawan sababbin kamuwa da cutar coronavirus ya ragu a rana ta biyu a jere a jiya Laraba, to amma ƙwararru a fannin kiwon lafiya ba su bayyana cewa lokaci ya yi da za a zauna a sarara ba. Wannan annoba na iya kadawa a kowane bangare, inji shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Ghebreyesus, ya kara da cewa samun raguwar kamuwa da cutar na bukatar taka tsantsan. Ya ce ya yi marhabin da manyan masu binciken kiwon lafiya na duniya akan karba kira na fitowa da ingantaccen tsari da kudirin aiki tare domin yaki da cutar. Shugaban ayyukan gaggawa na hukumar lafiya Mike Ryan shi ma ya jinjinawa abin da ya kira babban aikin kiwon lafiya a China, wanda ya ba su damar shawo kan yaduwar cutar. Kashi 1/100 ne kacal na waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar har 45,000 yake a wajen kasar China. Ya zuwa yanzu kuma ma'aikatar lafiya ta kasar Singapore ta tabbatar da kamuwar mutane 50 da cutar, wanda shi ne adadi mafi yawa a wajen China. A wani taron manema labarai a Washington a makon nan, tsohon kwamishinan hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka Scott Gottlieb ya gargaɗi yiwuwar yaduwar cutar.
Of the 50 cases that have been identified in Singapore, and they have an excellent system for doing.
Yace daga cikin mutane 50 da suka kamu da cutar a Singapore kuma suna da ingantaccen tsarin gano cutar, takwas daga cikin su suna a sashen kula na musamman na asibiti. Wannan ya bayyana irin munin cutar. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga Majalisar Dattawa a jiya Laraba da ta yi watsi da duk wani yunkurin yin dokar da za ta kawar da ƙarfin ikonsa na kaiwa Iraki hari ba tare da amincewar Majalisar Dokoki ba. Yana mai bayyana cewa rashin takaita ƙarfin ikonsa a sha'anin yaƙi na da matuƙar muhimmanci ga tsaron ƙasar. Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter a daidai sa'ar da Majalisar Dattawan ke muhawara akan lamarin, cewa daukacin Amurkawa sun yi na'am da harin da muka kai akan babban janar na sojin Iraki, wani sojin Iran Qasem Soleimani, wanda aka kashe a wani harin jirgin sama maras matuki bisa umarnin Trump a filin jirgin saman Bagadaza. Majalisar Dattawa za ta iya kada ƙuri'a akan matakin a yau Alhamis, tare da yiwuwar 'yan majalisar biyar na Republican su goyi bayan 'yan Democrats 47 marasa rinjaye domin amincewa da rashin bada wannan ƙarfin iko ga Trump. Majalisar Dinkin Duniya ta caccaki dakarun babban hafsan sojin Libya Khalifa Haftar akan hana tashi da saukar jirage a filin jirgin saman tilo da ke aiki a Tripoli. Wata sanarwa ta majalisar a jiya Laraba ta ce ta damu ainihin akan yadda wato hana jiragen shiga da fita Libya ya yi tarnaƙi ga ayyukanta na samar da ayyukan agaji da ake matuƙar buƙatar su. Rundunar sojin ƙasar ta Haftar ta ayyana dokar hana zirga-zirgar jiragen sama a ciki da kewayen Tripoli a watan Nuwamba, da kuma tsawaita a watan da ya shige inda ta hada har da filin saukar jirage na ƙasa da ƙasa na Mitiga. Gwamnatin ƙasar mai goyon bayan Majalisar Dinkin Duniya ta yi watsi da dokar ta hana zirga-zirgar jirage, duk kuwa da barazanar da dakarun na Haftar suka yi na harbo duk wani jirgin saman da ya karya dokar.
Madalla Murtala zai dawo da sauran labaran duniya, amma kamun nan bari mu duba ranar radio ta duniya. Shekara-shekara wannan shine kafa ɗaya tilo da al'ummomi da dama musamman ma a karkara suke samun bayanan al'amura da ke gudana a sassan duniya. Abdulaziz Ibrahim ya haɗa mana wannan rahoto daga Najeriya.
Rana mai kamar ta yau wato ranar 13 ga watan Fabrairu na kowace shekara. Rana ce ta bikin ranar radio wadda Majalisar Dinkin Duniya ita ce ma ta ayyana a matsayin ranar radio ta duniya. Ranar radio ta duniyar rana ce ma da ake kebe domin duba tasirin radio ke da shi wajen inganta rayuwar jama'a. A koda yaushe gidajen radio kan bada dama ga jama'a domin sanar da su irin wayanan da ake toyawa a duniya ta kowane fannin na rayuwar dan adam, walau ta fannin samar da labaru da dumi-dumin su wanda ke tsaye gaskiya ko mai dacin ta, tare ku da sanar da mai sauraro irin abubuwan da ke faruwa a kasashen duniya baki daya. To wai ko mai masu sauraron ke cewa kan wannan rana ga da ta bakin wasu a jiyoyin Adama da Taraba.
Sunana Salisu Abdulmumini Abba. Muhimmancin radio na da yawa sosai don muna fahimta abubuwa sosai, so da dama zaka ga misali zai abu amma za ce mana an nuna kaza, amma ce mu ma ai mun ji aidi ga fadin yanayin da suka faɗa din, muna iya yarda da cewa abun da suka faɗa din zahirance tabbas haka yake. Hakikanin gaskiya bazan iya mantawa ba, akwai in zaka kula ka gani za ka ga ana yawan abunda wannan bangaren zabe wato kirga vote, wato za ka ga so da dama ana yin shareji, za ka ji abunda ya kama daga farko har karshen ta, za ka ji ana yi komen dare, za ka ji suna suke yin live ba sa iya kashe kuma ka ji sun kashe transmitter su, a komai yana aiki, za ka ji normal, hatta kauye za ka ji wannan suna lura da wannan bangaren radio nan, zaka ji suna jira su ji sakamakon zabe ta bangaren radio.
Sunana Salman Yayaji Yusuf. Ai ba dare ba rana, shi yasa ma yanzu ka gan ni rike da radio na, ina sauraron muryar Amerika.
Taron jama'a dake taya shi murna a yankin Manchester.
Rana ce da ya kamata ake wayarwa mutane kai da suke sauraron radio, saboda nan ne hanya da za a ke sanin me duniya take ciki a koda yaushe. Sannan kuma akwai ababen da bazan manta da su ba wanda suka faru a cikin wannan shekara wanda ta muryar radio na ji, kamar yadda su waɗannan kafafe na radio suke wayar da mana da kai muke sanin abubuwan da ake ciki, musamman a harkoki na tsaro haka, musamman a ta ɓangarorin Maiduguri nan da kuma nan jihar Adamawa da muke ciki.
Shi ma wannan dattijon Malam Aliyu Usman wanda ya shafi da shekaru 20 yana sauraron radio, ya ko bai ne da radio ke ma faɗakar da kuma ilmantar da shi.
Ina jin labari yanzu ma ina jin ku ne.
Ka dade kana sauraron radio?
Ana dade ina sauraron radio sosai.
Kamar shekaru nawa kai kana sauraron radio?
Zai kamar shekara 20 haka ina sauraron radio.
Kana sauraron radio
sosai.
Kome sa kake sauraron radio?
Labarin an su kasashen nan sai a labarin muke ji. Kama abinda ya faru yanzu, abinda yake faruwa ko ta ina, ko kama Amerika ko ta ina, sai kaman labarun ne muke ji, shi ne amfani radio. Daga Amerika su Faransa kullum wannan kowane lokaci ina budawa ina ji.
Ya ka dauki radio abokin hira ka dauka ko?
Abokin hira na ne sosai, shi ne abokin hira na. Ina ni kam ba za a raba da radio ba, don radio shi ne abokin hira na.
Shi ne abokin hira na. To an jin daɗin radio?
Ina jin daɗin radio sosai sosai, don wasu labaru na duk a radio ne ke ji. Kai kama ko da Hausa na mani a radio ne na koya.
Akwai
abin da ke burge ni a radio, ina lokacin da suke rayu mutanen nan ko ya faɗa rayin sana, to shi ne yake burge ni, ko wasu in ji rayin sa ko in ji rayin sana, sai ce ni ma da a sai da ina da nan masu dani wasu in ga musu rayina.
Shi ko baba iyali kawo da ke ma zama shugaban wata kungiyar sa kai da ke kula da shirye-shiryen kafofin yaran labarai ta Media Observers, ya ma bayyana muhimmancin radio ga rayuwar bani adama.
Gaskiya radio takan taka rawan gani ga talaka da kuma al'umman Najeriya gaba daya da duniya, saboda ta radio ake samun labari da faɗakarwa da ilmantarwa. Da radio duk wani labari da ka ji in ba a radio ba ne za ka ɗauke shi ƙarya ne ko kotaɗi ne, amma duk a radio za ka ji. Sannan ma ni na san na tashi ana jin radio a gidanmu, sukan ga iyaye sukan zauna sukan ji zaɓe da wasu shirye-shirye, daga nan ni ma fa na fara kula da to me yasa suke jin radio ɗin. Ashe kuma ilmantarwa ne da faɗakar da su.
A shekara ta 2011 ne dai hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ilimi, kimiyya da kuma al'adu wato UNESCO ta kokebe kowace ranar 13 ga watan Fabrairu a matsayin ranar radio ta duniya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ta gaida Ibrahim Abdulaziz daga Najeriya. Kuma bari mu koma Niger, inda daga lokacin da aka fara amfani da radio an samu sauye-sauye na ci gaba akan yadda ake sarrafa radio da kuma yadda ake yada shirye-shiryen radio. Wannan shine bangaren da Sule Mumini Barna ya duba kuma ya hada mana wannan rahoton.
Ikan radio wata aba ce wata yake ni a gurina ta kai matsayin in ce mata farilla ko wajibi ne sauraron ta a guna. Sama da shekara 55 ban taɓa rarrabuwa da radio ba, a yanzu zaka zance da ake yi ban rasa radio 5 ko 6 in wannan ba ce wannan ni ban taɓa rarrabuwa da radio ba. Radio muhimmancin radio a guna wato kamar dai kawai wajibi ne, kuma duk wata wayewar kai da dan adam zai samu a yanzu to ya neme ta ta hanyar radio, domin jami'a ce musamman a radio, jami'a ce duniya ce gaba ɗaya a kana son radio me zai boye ma. Kaga dai wajibi ne da safi da nayi sallah asuba ina lazimi, amma dole radio tana gudu kusur ne ina sauraron abin da ake yi.
Shin ya kake kallon bambancin da ke da kwai tsakanin radio na da da kuma radio a yau?
Gaskiya akwai bambanci. Yanzu babban ci gaba mu da muka samu a nan bayan mita dogon zango kamar su mita 16, 19, 31, mita 25 da bana saurare, sai muka samu ci gaba yanzu ta FM. Ita yanzu radio ta zama tafi da gidanka ne, ga a jihunka ganin cikin waya, sai ka buɗa ka sauri abin da ake so ka maida ka kashe ka sa a jihu. Bare kuma ka zauna gida wa uba ku kama FM babu iska babu hayaniya, kuma ka duba da safe so nawa ne za kama, sai an maimaita an maimaita, an baka jona shirin ba ka ji wannan, an baka jona shirin ba. Ni dai radio kamar dai zuwa makaranta ce ne a guna, kuma wallahi na fahimci abubuwa da yawa a rayuwata ta duniya sama da shekara 55 suka wuce zuwa yanzu ban rabo da radio. Ban taɓa zama babu ita ba. Radio ta zama duniya a tafin hannu, kana ta yi da safi duk abin da aka kwanci cikin dare kana da labari, a wuni duk abin da aka yi kana da labari a duniya kaf gaba ɗayanta.
Ta gaida Sule Mumini Barma da wannan rahoto. Yanzu kuma ga Murtala ɗauke da sauran labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na kan hanyarsa ta zo halartar babban taron Munich akan sha'anin tsaro da kuma ziyartar kasashen Senegal, Angola, Habasha, Saudiya da Oman, tare da sha'anin dangantakar tsaro da ƙawance a sahun gaba a dukkan wuraren da zai ziyarta a babban taron tsaro na Munich. Pompeo da wasu shugabanni daga sassan duniya daban-daban za su tattauna akan cutar coronavirus da fafutukar kawo ƙarshen tashe-tashen hankali a Afghanistan da yanayin tsaro a Iraki da kuma barazanar da Iran ke haifarwa. Ziyarar ita ce ta farko da Pompeo zai kai a matsayin babban jakaran Amurka a yankin Sahara na Afrika, inda Senegal ne wurin farko da zai je. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa wa manema labarai cewa Amurka ta kwashe tsawon shekaru 60 na ƙawance da ƙasar Senegal, inda kuma suke da babbar alaƙar demokuraɗiyya da Dakar. Ƙasar Amurka za ta soma sauya tsarin dakarunta a nahiyar Afirka. Tana mai ba da sanarwar cewa za ta dawo da wani ɓangare na mayakan sojojinta ta kuma musanya su da wasu ƙwararrun sojoji masu ba da horo. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon sun bayyana yunkurin a zaman irinsa na farko da zai yi tasiri a kan ayyukan dakarun Amurka a nahiyar, yayin da take ƙara mai da hankali a kan yaƙi da ta'addanci da ƙarfin gaske. A wata sanarwa a jiya Laraba, jami'ar watsa labarai ta hukumar ta Pentagon Alisa Fara ta ce sabon tsarin zai taimaka wa Amurka ta yi gogayya da ƙasashen China da Rasha a nahiyar Afirka. Fara ta ce Amurka za ta soma da dawo da dakarun runduna ta 101 ta mayakan sama 'yan makonni masu zuwa, a madadinsu kuma Amurka za ta tura dakarun runduna ta 1 da za su yi aiki da dakaru a ƙasashen da jami'an tsaro suka bayyana a zaman ƙasashen da aka mai da hankali a kansu. Fara ta ƙara da cewa an wato sojojin rundunar ta 1 ƙwararru ne da ke da isassun kayan aiki da za su horar da kuma ba da shawarwari da kuma taimakawa aikin. A ƙarshe kuma, sakamakon fidda ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrats a jihohi biyu na farko ya ƙara haifar da rudani a jam'iyyar, a yayin da har yanzu ba a san maceto ba a zaben fidda gwanin. Wasu na ganin haske a bangaren tsohon magajin garin New York Mike Bloomberg, mai ƙarfin yakin neman zaɓe a kafafen yaɗa labarai. A zaɓukan biyu, ɗan majalisar dattawan Vermont Bernie Sanders shi ne ke kan gaba a ƙuri'u. To sai dai kuma suna kallon ƙudurinsa na ba da ilimin kwaleji da kiwon lafiya kyauta a zaman tsatsaura. tsohon magajin garin South Bend a Indiana Pete Buttigieg da yan majalisar wato yar majalisar dattawan Minnesota Amy Klobuchar sun yi kwazo sosai a zabukan to amma za su iya fuskantar kalubale a zabuka na gaba a jihohi masu karancin ƙuri'u a dai bangaren kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden ya ji jiki sosai a zabukan biyu na farko.
Labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sauraron wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Kada a manta ko da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu domin sauraron shirye-shiryenmu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan wakar.
Nigeria da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe ba zan iya kunya da ke ba ba zan iya kwance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar tani na ce wai me kuke nufi ban so ni kasa ta ta mace
Madalla wannan haka yake ga Sulemi Bune Bamra kuma da shirin mu na gaba.
Nakasa
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Masu bukata ta musamman a jamhuriyar Niger na alfahari da yancin zabe kasancewar sa daya daga cikin abubuwan da ke kawar da wariya a tsakanin yan kasa, abinda ke tilastawa yan siyasa darajta na kasassu a lokacin yakin zabe. Wannan yasa kutare a Niger yin hannunka mai sanda a daidai lokacin da ake shirye-shiryen zaben gama gari, kamar yadda za a ji a ci gaban hirar da ta hada wakiliyar muryar Amurka a Damagaram Tamar Abari da wani kakakin kutare Adamu Isa.
Duk gwamnatin muke zabe ta umu, duk gwamnatin wannan dukansu bane ta baka mu taimako ce wannan kutare ya kama, amma kuma na roƙo nan gaba Allah sa su yi abin girki da ce kutare wannan ga taimako, amma babu gwamnatin muke zabawa ya ce mu wannan abinci ne ya kama ne taimako, babu shi
kenan kuna zabe
mu la haula wala quwwata. To zabe mu ne ci bai zaba mun kai miliyan 1 mu da din mu anan kenan, mu ne o zabe kuma kowa zabe zai fito kuma kowa da registered an ba zaban ba su kula in muna yi da kyau ma an baka iya akwai baka kaje ka dangwale dungunka ana yi haka nan.
Allah sarki eh mana to aikowa da abin da yake da shi zai yi aiki ko
eh wallahi tun za su kamo hannun su dora maka haka
eh
a maka haka kenan ka zabe.
To batun ilimin ƴaƴan na kasassu da rashin mahalli da uwa uba rashin madogara na daga cikin manyan matsalolin da suka fi addabar kutare a kasar ta Niger a wani lokacin da hukumomi suka lashi takobi domin kawo ƙarshen sana'ar bara.
Muna so yara ƴan kankana wa'annan a rika kula musu da aikin da za su rika yi.
Yaranku
yaranmu wa'ansu ƴan lakwal ne, wani lakwalkin ya zamana bashi da kuɗin da zai biya, mu duk mun sa yara lakwal kuma yara suna makaranta, yara da suke lakwal wani yaran iya cikin lakwalkin ma kin gani babu kuɗin da zai zaka biya. Gwamnati ta rika mu ma biya irin wannan na ƴan kasashen waje, in tana mu irin na ƴan kasashen waje ko nan ba ma huta ba, tunda kasashen waje wani gurin na kasar su biya ake musu, yanda ake musu biya kin ga hana su ake basa zuwa ko ina, mu ma ko he mu zauna a gida ba ma je ba ko ina, kawai abin da diya suka ka suka bamu da abin da gwamnati ta bamu da abin da ƴan wannan kungiya da suke kewayewa da suka bamu kawai ya ishe mu ya wadata mu, mu ma muna so gwamnati ta ji kukan mu ta shahe mu hawayen mu.
Sunana Yahuza. Babbal matsala ta rikin gida da abun shi kaga sai mun lalubo, to ga gwamnati tana so ta hana bara, to in aka hana mu bara ina gaban mu banmu da sana'ali
dan da gwamnatin ta taimaka
mana
zana har jullu inda muna samu na kasa ba kasawa bane ba hajiya inda muna samu taimako wallahi mu mabaran nan ban ma san shi babban matsala ku tare gare mu ya kamata a taimaka mu mu bar wannan baran nan a da mu kaka ba mu jari ban mai baran nan tsakani da Allah ban mai shi
na biyu yanzu matsala babba ne ban mu da hanyar da zamu samu abin da zamu samu abinci wanda zai wadace mu ko haka ban mu da jari in wata sana'a ce ma zamu yi a in tana da wani kokarin da zaka taimaka mana amma wanda za su kawo gare mu ba an tashi ba a wadi haka nan a radio an yi kaza kuma abun bai zo ba ga wurin wanda ake so a taimaka mishi ko
duka daurewa ce ake ana yin amma walakanci irin na bara akwai kan kai so an fara matsuki ko mutum daurewa zai yi badan amma balan shi bina sosai kamar kashi a mishi kai iya daurewa ne ai akwai wanda dole ne ya ta yi baraka ba mu samu taimako na ce muke an muna samu taimako akai akai an ga muna samu kamar irin na Bature wannan amma masu kuɗi da gwamnati su kama mana a ce sai Bature daya shi zai taimaka mana kasarsu zai samu kutaren wannan a taimaka musu.
Malama Halima ita ce mai waye kai ga kutaren ta ce a yanzu haka an samu ci gaba sosai.
Muna tare da su yau da gobe da ana kya musu muna tuduwa cikinsu muna faduwa muna tashi muna waye musu kai bisa hanyoyi da dama bisa kan tsafta bisa yanda za su yi su gyara jikinsu bisa kan ciwon wannan yanda za ka yi ka gyara jikinka don ka a kyamace ka. To yau da gobe muna tare da su ana waye kai da. Dan kana mara lahiya baka kula da wanka baka kula da wanki ba amma yanzu alhamdulillah da yaran su da manyan su kowa yanzu cikin tsafta yake kyama dai da ragewa tunda saboda Allah muna waye musu kai bisa kan hanyoyi kala kala yanda za su zauna da jama'a.
To masu sauraro anan muke rufe wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari da bakin shirin na kasa ba kasawa ba wato shugabanni da mambobin kungiyar kutaren da magaram ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku mu ni lafiya.
Gaida Suleiman Muni Barma yanzu kuma sai sharhin jaridun kasar Ghana.
Da jaridar Daily Guide da mu soma sharhin jaridun na yau. Jaridar ta ce Jami'iyyar New Patriotic Party da ke mulki a jihar sama maso gabas na zargin Jami'iyyar National Democratic Congress NDC wacce ita ce babban jami'iyyar adawa da kokarin yi wa aiki na Nafualugu Multi-Purpose Dam wato aiki ne na dam da kuma noman rani. Game da abinda jami'iyyar NPP ta ce jami'iyyar NDC ba ta son wannan aikin ya tabbata. Jami'iyyar da ke mulki ta ce a dalilin haka ne mambobin marasa rinjaye a cikin kwamitin sha'anin kuɗi na majalisar dokoki suka hada da Isaac Adongo MP na Bulgatanga Central suka ci halartar zaman kwamitin domin tattauna wannan aiki da ake son zartarwa al'umman wannan yanki. Har yau dai a jaridar da Daily Guide wannan labarin ne gwamnati ta amince bayar da kuɗi Ghana Cedi miliyan 474 wa shirin ƙididdigan al'umman ƙasar. Jaridar ta ce ma'aikatar ministar kuɗi ta amince da kasafin kuɗi Ghana Cedi miliyan 472 wa ƙididdigan ƙasa na shekara ta 2020 wadda ma'aikatar ƙididdiga ta ƙasar Ghana GSS za ta gabatar. Mai ƙididdigan gwamnati Professor Samuel Enim wadda ya bada wannan sanarwa ya nuna cewa za a amfani da wannan kuɗi a cikin shirin tsawon makonni biyu wa duk al'umma na ƙasar Ghana. An shirya soma wannan shiri a ranar Litini 29 ga watan Yuni shekara ta 2020 kuma za a ƙarƙari a ranar Lahadi 12 ga watan Yuli shekara ta 2020 maimakon farko ranar da aka bayyana na Maresan shekara ta 2020. Sai kuma babban jaridar kasar Ghana wato Daily Graphic wacce ta ruwaito marasa rinjaye na barazanan ƙauracewa jawabin ƙasa na gaban kasa game da rabonsu na gidauniyar taimaka wa mambobin majalisa. Jaridar ta ce marasa rinjaye a majalisar dokoki na barazanan kauracewa. Jawabin shugaban kasa na halin da wato kasar ke ciki, marasa rinjaye a majalisar dokoki na barazanan kauracewa. Jawabin kasa na shugaba Akufo-Addo na halin da kasar ke ciki, muddin wato aka ba su rabonsu na gidauniyar tallafawa kananar hukumomi na rubu'i na uku na shekarar ta 2019. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas da sharhin jaridun kasar Ghana, yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke kira bar mana a kan na'ura.
Assalamu alaikum, sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga tashin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau zan yi shi ne dangane da abin da aka yi ma shugaban kasa Muhammadu Buhari a garin Maiduguri, wa'inda wasu 'yan tsiraru kalilan daga cikinsu suka masa ihu ko kuma suka yi ba maso. To lallai wannan ne a tunani na ba shi ne zai kawo maslaha ba al'ummar Maiduguri ba. Yana da kyau duk wani shugaba ko ma wane ne ya zo jiharsu su nemi a zauna lafiya, su mutunta shi a cigaba da addu'o'i. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne zai kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu.
Assalamu alaikum, murya Amurka mai magana abun didi Gonga, abun daukar gamban jihar Kebbi, Najeriya. Hakikanin gaskiya halin da 'yan Boko Haramun suka kai a Maiduguri ya yi muni. Ya kamata Jenaral Muhammadu Buhari da mutanen Maiduguri, manya-manyan sojojin Najeriya da haskokin sojojin Najeriya a ƙasa da sama, a bincike su, a bai a bincike kwakwaf ta ina 'yan Boko Haramun suka samu makamai. Alhali an ce an rufe boda, ayar tambaya yau bai yiwuwa a ce makamai sun shigo ta Najeriya ba ta hanyar boda ba. Saboda haka ya kamata sojojin Najeriya su kuwa 'yan Najeriya bayani ta yaya aka yi aka yi waɗannan hare-hare.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na murya Amurka. Sunana Sani Falak da ke wuri Hausar a jihar Zazzaben Najeriya. Ina kira ga Joseph Musa Dalla da Katsina, shugaban alƙalin jihar Katsina, irin yanzu kokari da yake a kan ƙungiyoyi a Najeriya. Ai, ya kamata gwamnatin Najeriya ta baka a wasu, saboda duk wata ƙungiya ta taimaka wa al'umma tana daga ciki. Joseph Musa Dalla da Katsina, aka fatan alƙairi a yadda aka yi taron da aka yi na murya talaka a nan guri a jihar Yobe. Sai da aka duba cancanta kaka baka a wajen. Wannan ma ci gaba ne, kuma Joseph Musa Dalla da Katsina, irin yanzu kokari da kake a kan goya goma tafi jami'o'i da kake ba scholarship, da kuma irin yanzun kokari da kake a kan marayu, wannan alkhairi ne kuma ci gaba ne. Ina kira ga al'ummar jihar Katsina su wa Allah godiya da Allah ya ba su taimake shi mai zuciyar ne in kun dan prison. Alkalan Najeriya ko koyi da halayen Joseph Musa Dalla da Katsina, shugaban alkalan jihar Katsina, irin namijin kokarin da yake a kan ƙungiyoyi a Najeriya, da irin su Joseph Musa Dalla da Katsina ba su da yawa a duniya.
Madalla, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To, Aisha, yawan sababbin kamuwa da cutar coronavirus ya ragu a rana ta biyu a jere a jiya Laraba. To, amma fa ƙwararru a fannin kiwon lafiya sun ce fa har yanzu lokaci bai yi da za a ce a zauna a sarara ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga majalisar dattawa a jiya Laraba da ta yi watsi da duk wani yunkuri da ake yi na tsartar wato na kafa dokar da za ta kawar da ƙarfin ikonsa na kaiwa Iran hari ba tare da amincewar majalisar dokoki ba. Yana mai bayyana cewa rashin takaita karfin ikon nashi a sha'anin yaki na da matukar muhimmanci ga tsaron Amurka.
Tuma sauraro da wannan muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma ya canza la'asar idan Allah mai kowa mai komai ya ba mu iko ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna da ya karanto mana labarai, da kuma Solomon Abu wanda ya ba da umarni, sai injiniyarmu Daryl Smith, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku ne lafiya. Ma'assalam.